Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kuma sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Mataimakin shugaban kasar Amurka J.D. Vance ya yi kashedi ga kawayensu na Turai da suke halartar taro kan tsaro a Munich na kasar Jamus game da barazanar cikin gida. Yana mai cewa gwamnatocin Turai suna aiwatar da tsauraran matakan tantance bayanai kuma sun gaza wurin daukar matakan da suka dace har batun bakin haure ya wuce gona da iri. Barazanar da nafi damuwa da shi game da Turai ba ita ce Rasha ba, ko China, ko wani ɗan ƙasar waje ba, yana faɗa a jiya Juma'a. Abinda na damu da shi shine barazanar cikin gida da yadda Turai ta kaucewa wasu muhimman ɗabi'unta da kuma ɗabi'u da ta yi tarayya da Amurka. Vaz ya yi Allah wadai da ƙasar Romania kawar NATO game da soke sakamakon zaɓen shugaban ƙasa akan wata shaidar ƙarya ta Rasha. Ya ce idan za ku iya lalata demokaradiyyar ku saboda wasu tallace-tallacen yanar gizo na wasu 'yan dubban daloli daga wata ƙasa, to ba ta da ƙarfi ma bari a fara ta, in ji shi. Ya ce zan buƙaci abokaina na Turai da su zama masu hangin nisa. Ya kuma bayyana goyon bayansa ga jam'iyyu masu bin aƙidar bazanjiya masu adawa da bakin haure da aka dakatar da su shiga gwamnatoci a Turai, ciki har da jam'iyyar Alternative for Germany AFD. Ƙungiyar mayakan Hamas ta bayyana sunayen mutane uku da take garkuwa da su wanda take shirin sake su a yau Asabar a musayar sako fursunonin Falasɗinawa, wani yunƙuri na baya-bayan nan da ke kunshe a cikin yarjejeniyar tsagaita wuta. Kamar yadda Hamas ta bayyana, kana hukumomin Isra'ila suka tabbatar. Mutanen sun hada ne da ba'amurkin ɗan Isra'ila Segu de Kelchen, mai shekaru 36, mazaunin Kibbutz Neir Oz a kudancin Isra'ila. A cikin mutanen da za a saken akwai ba Isra'ila ɗan Rasha Sasha Trovanov, mai shekaru 29, shi ma daga Kibbutz Neir Oz. Mutum na ukun ko an bayyana sunansa da Lair Horn, ba Isra'ilin Argentina daga Kibbutz Onir. Hamas ta yi garkuwa da shi a cikin halinta tare da ɗan uwansa Itan, wanda babu shi a cikin fuskar yarjejeniyar da yanzu. Shirin sake waɗanda ake garkuwa da sun ya faɗa cikin rashin tabbas bayan da Hamas ta zargi Isra'ila da rashin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta, kana ta yi barazanar sake komawa ga yakin. Yawancin kasashe suna tunanin sun tona asirin mutumin da ke tafiyar da ayyukan ƙungiyar ta'addanci na IS a duniya. Wani rahoton kwamiti da ke sa ido a kan takunkumai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a wannan mako, bisa bayanan sirri na kasashe mambobin majalisar, ya nuna cewa akwai ƙwarin gwiwa. Shugaban ISIS Khalifa Abdulkadir Mumin shi ne mutumin da ake nufi, wanda kuma yake jagorantar reshen ƙungiyar ta'addancin a Somalia. Muhimmancin Mumin ga ayyukan ISIS a faɗin duniya bai kasance cikin ƙwanƙwanto ba. Rahotanni da hukumar leƙen asiri ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a baya sun nuna cewa an ɗaukaka shi zuwa matsayi na shugaban babbar hukumar larduna na ƙungiyar ISIS, wanda a zahiri ya bashi iko akan rassan ƙungiyar na Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata motar bas mai sintiri a kan iyaka ta kasance babu aiki a wannan mako na jiran bakin haure da suke mika kansu a kusa da iyakar kudancin Texas na Amurka. Wakilai a cikin kwale-kwale guda biyu suna gaban teku mai cike da yashi, inda mutane da ke shiga Amurka ta ɓarauniyar hanya daga Mexico ta wani bututu, nan ma suna zaune babu wani abu da suke tuhuma zai faru. Gabar kogin da a baya yake cike da harkoki a kusa da iyakar Texas, inda bakin haure da dama suka saba ketarawa ko da yake bakin kogin ya cika da sharan tufafi da robobi da masu fasa kwauli suka zubar da kayan wasan yara wurin ya kasance fayau da sanyin safiyar rana alamis da ba saba gani ba lamarin da ke tabbatar da bakin haure da ke shigowa amurka sun ragu ainun a ƙarshe a jiya juma'a yan tawayin M23 a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo sun shiga birnin Bukavu mafi girma na biyu a yankin a cewar mazauna yankin da shugabannin ƙungiyoyin jama'a a wata gagarumar nasara ta baya-bayan nan tun lokacin sake barkewar rikicin shekara da shekaru a yaƙi da sojojin gwamnati
duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalo malam Agnes da fatan an waye gari lafiya
barka da ranar radio
to lalle kan barka ka dai da ranar radio ta duniya an yi ta bukukuwa a wannan mako
an sha bukukuwan radio ashe fa zaka gane abinda kake yi mutane na amfana da shi ba sai rana irin ta haka to ko ba komai dai mun gode da wannan rana mun ji abin da mutane suke tunani masu ni'ima da gyara sun mana gyara masu yabawa sun yaba duka muna godiya
wallahi gaskiya ka ne malam Agnes
to sabili ta haka yau shirin namu zai karkata a wannan bangaren ko na san yinna aka ce lokacin abayi shi
haka ne gaskiya ne malam Agnes ya kamata ku mu mai da hankali mu ma akan wannan kuma masu saurare sun taya mu murna mu ma tun da bikin na duka na kowa da kowa ne mu ma sai mu yi shi a albarkacin wannan rana ko kuma mako domin mu ma mutaya samurna
haka lokacin abayishi kenan ko
na'am kwarai da gaske haka ne
to da aka ce da son samu ne da zamu ambaci mutanen nan da muka san Allah ya yaba da su saboda haka bari mu dibi mutane kalilan yau mu gaida su
gaskiya ne malama
ba sada zumunci to na san yin da kana da biki kafin nan
gaskiya ya kamata mu soma da taya murna zuwa ga wato iyalan gidan marigayi Alhaji Sali Hamza mai siminti da Malam Ibrahim Abubakar Gagarawa bisa ga daura auren ƴaƴansu da za a yi wato Alhaji Ayuba Sale da kuma Hafsat Ibrahim wanda in Allah ya yarda za a yi shi yau Asabar din nan 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 za a taru ne a kofar gidan Dallatu kunar Gujungu dake garin Gumel a jihar Jigawa inda za a rankaya inda za a daura wannan auren wato babban masallacin Gagarawa dake karamar hukumar mulkin Gagarawa ta jihar Jigawa tare da fatan Allah ya bada zaman lafiya kuma ya albarkaci wannan aure sai kuma iyalan Malam Bafashi Azuma Sanyinna da kuma Malam Aliyu Nakuwa Sanyinna su ma muna taya su murna bisa ga dauren auren ƴaƴansu da za a yi Sufyanu Muhammad da kuma Fatima Abubakar wanda shi kuma za a yi in Allah ya yarda kofar gidan Aliyu na uwa dake shiyar makira garin Sanyinna ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto za a yi wannan daura auren ne wato ranar Asabar mai zuwa Malama Grace rada ita yau kenan 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 da karfe 3 na rana tare da fatan Allah ya bada zaman lafiya kuma za a yi wanke ango a gidan Bafashi Azuman Sanyinna a wannan ranar shi kuma da karfe 4 da rabi na yamma tare da fatan duka waɗannan Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya sa a ce gara da aka yi mutukan raba anti kamar da kike cewa a kullum
aka ta ga karatu na sanin na Allah ya sa ya dace wato sai kuma wannan auren yamma da za a yi wato auren yar Shehu Turakin Jagebig wato
mai buhun labari kace mai buhun labari
ai kuwa yana da yace wai mako mai zuwa an gaya maka cewa saboda yana da hidima sai sa ba zai shigo wannan zauren yau ba yace sai mako mai zuwa to muna sauraron shi to yar dan wai kanan shi ce za a auren Fauziya Yisha'u Abdullahi Jangebe da ake wa inkiya da balance da angonta Amiru Lawali mai Peter Jangebe wanda za a yi mu'auren nan yau a kofar gidan controller immigration mai retire wato shi mai buhun labari Shehu Abdullahi Jangebe kenan Turakin Jangebe da karfe 12 da rabi na rana to Allah ya sa an ya dace kamar yadda muke fada kullun mutuka raba
amin summa ana malaba Grace
Plato da kabila Tarok musamman domin rasuwar Lieutenant General JT Hussein mai retire wanda Allah ya wa rasuwa a makon jiya, za a fara shirye-shiryen jana'izar sa, ayyukan jana'a abinda suka jibinci jana'izar ta tun daga ranar Asabar din nan, wato yau din nan kenan. Za a fara da waƙoƙi na girmamawa da addu'o'i na musamman a haɗaɗɗiyar babban majami'ar ƙasa da ke birnin tarayya Abuja a yau din nan da ƙarfe 4-8 na yamma. Kana kuma ranar Alhamis 20 ga wannan wata za a yi addu'o'i da waƙoƙi a shelkwatan majami'ar Kokin da ke Jos, wannan ma da ƙarfe 4-8 na yamma. Sai kuma a yi jana'izar sa ranar Asabar mai zuwa a garin su da ke Lantan da ƙarfe 9 na safe. To Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya ba dangi baki daya jimurin wannan rashi.
To amin summa amin. A rasuwar marigayin ke san wannan babban rashi ne ga Najeriya baki daya, idan aka yi la'akari da yana daya daga cikin shugabanni wanda suka taka rawa don ganin Najeriya dai ta ci gaba da kasancewa ƙasa daya, al'umma daya.
Haka Allah ya kyautata namu ƙarshen. Allah kuma ya sa duk dama da ya bamu mu ma mu amfani da wannan dama mu kyautatawa bil adama.
To amin summa amin.
To bari a gurguje na sanyina, domin muna da waɗanda muka gayyata a wannan zauri da suke taya mu a murna wannan rana ta ƙasa da ƙasa ta rediyo ɗin nan. Kafin mu kai gare su, bari mu sada zumunci ga Yakubu Abdullahi Dambam, wato masu sauraron mu a yau da kullum, sai mai martaba Sarki Miso Alhaji Ahmed Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadauki Miso, sai kuma Alhaji Idris Bafa Musa Hakimin Dambam da Alhaji Mustapha Shamado da Malam Bafa Yaya Limamin Dambam, sai Malam Gali Ahmed da Bala Muhammad Dambam da kuma Sarkin garin Jalu, da fatar sun tashi lafiya.
To Allah ya kaddara haka, Malama Gres, haka kuma masu sauraron mu da kuma aiko mana sakonni a kowane lokaci. Bari mu mika sakon gaisuwar mu ta fata alkhairi da kuma musamman wannan bikin da ake yi na ranar rediyo ta duniya zuwa ga waɗannan mutanen, wato Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe da ke Najeriya, da Tukur Haka Rijau, da malam mai zanen hula Gololo, da Yusuf Bazuka mai leda Gololo, da Umar Baban Yaya Sabon Gida, da Ahmad Afansi Bajoga, da Mansur Babawo na Fada, sai Naziru Sa'id Abba Zadawa, da Abubakar Kawo Girgir, sai Sa'idu Abdullahi da Maturu, da Mallam Aji da Gona, da Audu Nailwa mai abokan Rani, da kuma shugaba Laraba Deba mai abinci Potescu, da dan Asabe mai fata ya wuri, da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
ina ga bakin namu.
To haka ne malama Grace, kamar yadda ke san muka ambata cewa wato ana bikin ranar radio ta duniya, saboda haka akwai dimbin masu sauraron mu da suka wato tattauna da wakilan mu a wurare daban-daban dangane da abin da ya shafi radio da kuma yadda radio yayi tasiri a rayuwarsu. Malama Grace, don haka bari masu sauraron mu su ji kadan daga cikin abubuwan da suke cewa.
Comrade Bishir Dauda daga jihar Katsina,
ita ranar radio din ta wannan shekara da na ga su UNESCO sun sa a website din su, zaka ga cewa yaro ne dan makaranta yana rubutu kuma yana sauraron radio. To kaga kana rubutu kana sauraron radio, kana ma karatun kana sauraron radio, mutum ma yana noma yana sauraron radio, mutum yana tuki. Ni ban taba jin an ce dan zaka yi tuki ka kashe radio ka a mota ba saboda zaka yi accident, amma baka yi saba a ce kana tuki a ce kana karanta jarida, ko a ce kana tuka mota misali a ce kana waya, duk wannan abun zaka ga, ko a ce kana browser ta zaka ga hukumar kiyaye hadarin ta hana wannan abubuwan. To shi yasa zaka ga radio har yanzu baka da kamata ta yi fice saboda sha'aninta, kuma zaka iya yawo da ita, zaka iya zuwa kugina da kugina, yanzu misali ba ta zaka iya yawo da misali akwatin talabijin da sauransu.
Zaidu Bala Kofa sabuwa da ya fice harkar mu'amala da gidajen radio ya ce kafar tana amfanar dukkan nau'in jama'a.
Muhimmancin radio ga talaka ya yi ƙarfi a kirga, mace da ka girki cikin gida ta kunna radio ta saurara, mutumin da ka tukin keke ya kunna radio ya saurara, mai tukin babur ya kunna radio ya saurara, mai tuka mota ya kunna radio ya saurara, mai noma cikin gona ya kunna radio ya saurara, bayilacin da ka kiwo cikin daji ya kunna radio ya saurara, dalibi da karatu yana cikin karatu ne ya kunna radio ya saurara. Da haka ina ganin cewa wannan muhimmanci na radio da yake ita aka fama shi sauki ga samun labaru ga talakawa, shi ya samu ha ganin da cewa dole mu tsaye mu karrama wannan rana.
Malam Fahad Adam,
radio yana daga cikin hanyoyi na sadarwa wanda yake an dogara da shi kuma ya dade ana amfani da shi, amma wani abu mamaki shine yadda mutane ba sa kunce yadda masu sana'ar gidajen radio ba sa daukar ma'aikatan da muhimmanci kamar radio ya kamata. A za ka ga akwai matsala na yawan albashi, akwai kuma matsala na albashi da ita shi ne babban matsala, to saboda idan ba ka da kuɗi ko kuma kuɗi bai ishe ka da ai ba ka ganin aiki yadda ya kamata.
Masha Allah na san yana ashe aikin dai yana biya ko
yana biya? Malama Grace, to sai dai malama Grace akwai dan wani kalubale kuma da manazarta da kuma masana suke bayyanawa, duk da yake
haka
wai kalubalen ba wai ya hana sauraron radio bane, amma dai irin yadda ake kunna akwatunan radio a da, yanzu zamanin ya zo da wasu abubuwa waɗanda sun dan taba wannan, saboda irin karancin lokaci dake ga mafi akasarin mutanen da ke sai yanzu mafi akasarin mutanen mu ƴan zamani ne musamman matasa.
Haka
yawa,
ai na zama ko ba matasan nan ba, ko a ƙauyen mu balin fashi in ka je za ka yi da ake sauraron radio nan ta hanya daban ce.
Yawa, to kin ga yanzu fitowar waɗannan kafofin sada zumunta da kuma musamman da internet ɗin da wayar hannu, sai ya zama ko radio ma za a saurara ya fi sauki yanzu a saurare shi ta radio. Sa'annan saboda irin yadda ita kuma wannan internet ɗin take samar da abin da ya kubuce maka. Wato idan an yi shirin safi kana bacci, baka da wata damuwa ba kamar da ba, baka da wata damuwa, sai lokacin da ka tashi kai abin da kake yi ka samu nutsuwa sai ka shiga ka latsa sai ka ji abin da ake yi, take ga wannan ya dan rage
mishi. Amma kuma ba ma san haka na sanyi na mu so muke a jimi.
To amma ita
an gaskiya ce iska magana na sanyi na kamar iska magana
gaskiya ne. To ai su abinda su kuma bincike ya bayyana kenan malama Grace, amma bari mu bari mu sada masu sauraron mu da ɗaya daga cikin masana kuma ƙwararru ta wannan ɓangaren, wato Dr. Nasir Dania, wanda yake malami ne a jami'o'i daban-daban na Najeriya dangane da abin da ya shafi fasahar zamani
da kuma sadarwa. Misali, kamar yanzu in ka dubi mutane waɗanda ba su da wannan kafa ta intanet, can gada ko mutum miliyan 20 ba su da access to internet a Najeriya, amma yanzu ana maganan akwai wani report da statistics suka bada shekara ta 2023 kashi 93 na Najeriya suna da wayar tafi da gidanka, kashi 93. Sannan in ka dawo ma kashi 93 din nan kuma an ce kashi 45 zuwa kashi 50 suna da sali internet, to kaga maganan kana iya samun wannan radio ga wayarka. sannan ga kuma abubuwa na commercialization yanzu in ka tafi kana yada labaranka ga internet wanda duk yayi login da internet ko ga manhaja ta waya ko kuma ga computer tai zaka ga akwai abubuwa na tallace da wata dama da ke tahowa wadda wasu kudade na shiga za su zo mu na gidajen radio yadda in ana saurare ba a kallo
yanzu magana
kuma wannan kana iya saka manhaja yanzu duk shirye-shiryen da kuka yi za ku bar su nan ga manhaja in taho gobe in saurari shirin da kai jiya kaga ga radio baka da wannan dama
to yanzu me yasa mutane suke bada mafi akasarin lokacin su ga wayoyin hannu musamman waɗannan kafafe bisa ga radio kamar yadda aka saba
to kaga ga convenience misali malam mutala wayannan akwai wanda har yanzu agogon ka in kana amfani da Apple Watch ko kuma Samsung Watch smartphone wannan watches din nan zaka ga wayar kana aji wani wuri agogon ka da shi kaka ansa waya da shi kaka browsing da shi kaka message da shi kaka reply kusan duk abin da aka computer ka kowa ka yana nan so convenience abu na dai ga waya cikin aljihunka shi kuma radio da wahala aka samu karanci rate so ina ganin size na abin da kake saurare da shi yana daya daga ciki na biyu kuma sauwakawa ba kowanne radio kaka dauka mutala kuma yana da internet lake da shi ba so kaga yanzu ita waya tana dauke da radio tana dauke da television tana dauke da camera tana dauke da duk wani abu tana dauke da abubuwan da zaka aje hotonka tana da abin da annan computer da kake iya typing word processing application so powerpoint excel da access duka tana da so kaga convenience din nan abin da zaka dauka ta gidanka yana daya daga ciki sannan akwai kuma restriction na radio zaka ga wutar da yake bukata majority radio da aka sauraren wannan abubuwa namu zaka ga battery aka samu ko kuma charging da aka yi mishi bai dadewa kana wasu ayyuka da shi to ina ganin wadanga abubuwa da kuma tahiya da zamani kai yau da shekara ta dawo zaka ga wayar da gari ka an rage mata girma kuma an kara mata hikimomi sannan yaran nan matasa waye ga da ita ake amfani da ita ayi karatu waye ga da ita yake ayi ba aikin banki so kaga duk bukatar da gare ka tana ga waya including abin da kake bukata na shi saurare din kaga inda yake so ni ina ganin kalubalen Muhammadullah ya wuce wadanga radio na zamani
gaskiya haka ya kamata to amma ai shi yasa kike ganin yanzu kowannan gidajen radio suna kokari su ga cewa su ma sun kula a waɗannan shafukan ta yadda su ma ba za a je musu ba tunda yawa
haka ne ai ko an samu ci gaba kwarai da gaske abin da yake ba cikin wannan hanyar shine ko da da kwanaki ne ko aka fado an yi wani abu zaka iya komawa ka tabbatar da kunnenka ko ba ku yi wannan kuma
yau kamar dai kamar yadda shi doctor ya faɗa kenan wato ko abu ya kubuce maka to kaga kana da damar da zaka koma ka jiyo shi
na'am da sanin na har yanzu ba mu rufe kofa ba idan akwai zamu kafa wannan shiri a shafinmu na sada zumunta Facebook sai mu ba masu saurare da ba su samu damar shigowa ba wannan dandali damar bayyana yadda radio ya shafi rayuwarsu ko wato na ga malama jide na daga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya. Wajen ba da ƙafa, an sha madaci a sama ba a farga ba.